This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku yau Juma'a ta babban rana, 9 ga watan Oktoba na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashin Gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin. Sarfil, a ba mu kanun labarai.
An ba da lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya na wannan shekara ta 2015 ga wata cibiyar kungiyoyi guda hudu na kasar Tunisia. Wakilan Majalisar Dinkin Duniya da ke kasar Libya sun kawo shawarar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a Libya, ƙasar da ke fama da rabe-raben kawuna. Jami'ai a Burtaniya sun ce an kwantar da ma'aikatiyar aikin jinyar nan da ta kamu da cutar Ebola a ƙarshen shekarar da ta wuce a dalilin wata rashin lafiya da ta fara.
To, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa ma'aikatan asibitin nan da aka killace a asibitin koyarwa na Jami'ar Calabar da ake tumar wani ya shafa musu cutar Ebola. Ashe ba cutar Ebola ba ce? Wace cuta ce to?
Ba Ebola ba ce, ba kuma cutar nan ce ta Lassa Fever ba.
To, idan kuma koma batun yaƙi da 'yan Boko Haram, wasu 'yan Najeriya na cewa duk da tashi-tashen bamamai da ake samu nan da can, amma fa ana samun nasara.
Dafa, inda da daddare mun shiga gida irin mu biyu za mu kwana. Da safe za mu fita, za mu koma gida ne ko ba za mu koma gida ba?
Sai kuma batun hasken wutar lantarki da 'yan Najeriya ke suka koka da harajin da suke biya.
Samun canjin gwamnati kuma muna ganin wuta ga ta dai haƙiƙa ana samun wuta. To, amma kuma sai aka zo ana kawo mana bil naira 10,000, 10,011.
Ha, kuma muna ɗauke da shirin Musulunci tushen rayuwa na Usman Kabara, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. An ba da lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya na wannan shekara ta 2015 ga wata cibiyar kungiyoyi guda hudu na kasar Tunisia da ake jinjinawa saboda taimakon da suka bada wajen shimfiɗa aƙidar demokaraɗiyya a kasar bayan juyin juya halin Jasmine da aka yi na shekara ta 2014. A yau Juma'a ne kwamitin ba da kyautar ta Nobel ya ba da sanarwa a birnin Oslo na kasar Norway cewa an ba da kyautar ne ga kungiyoyi huɗu a haɗe, ba a rarrabe ba, saboda namijin ƙoƙarinsu na raya demokaraɗiyya bayan tashi-tashen hankalin da suka faru a ƙasashen Larabawa wanda ya haɗa da kashe-kashen siyasa da makamantansu. Kwamitin ya yaba wa ƙungiyoyin saboda aikin da suka yi na ceto ƙasar ta Tunisia daga afkawa cikin yaƙin basasa gadan-gadan.
Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Libya sun kawo shawarar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a Libya, ƙasar da ke fama da rabe-raben kawuna. Ana ganin hakan ka iya zama maslaha ga kawo ƙarshen tashin hankali da rikicin siyasa a ƙasar. Mun yi imanin cewa wannan gwamnati za ta yi nasara, in ji wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Bernardino Leon da yake magana a Morocco lokacin gabatar da wannan shawara. Ya ci gaba da cewa dole ne 'yan kasar Libya su karbi wannan shawara, wadda take hanya ce ta ceto kasar cikin shirin, wato dai da na rubuta sunan Majalisar Fry Saraj, kuma dan asalin Tripoli a matsayin prime minister. Kuma za a samu mataimaka uku da ministoci shida da za su zamanto 'yan majalisun shugaban kasan. Wannan shiri na kafa gwamnatin haɗin kan kasan zai fuskanci matsaloli da dama, kasancewarsa baki ɗayan 'yan majalisun sun amince, sai kuma ɓangarorin 'yan bindiga da ke fafatawa da juna a ƙasar su ma sun amince. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi farin ciki da wannan sanarwa, kuma ya kira ga jami'un siyasar Libya baki ɗayansu da su amince da wannan shiri cikin gaggawa.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Burtaniya sun ce an kwantar da ma'aikaciyar aikin jinyar nan da ta kamu da cutar Ebola a ƙarshen shekarar da ta wuce a dalilin wata rashin lafiya da ta fara. An dai ɗauko ma'aikaciyar jinyar ne mai suna Pauline Kafiki daga Scotland zuwa wani asibiti na musamman da ke London a yau Juma'a bayan da jikinta ya motsa. An dai fara ba ta kulawa gaggawa a birnin Glasgow. Asibitin da aka kai matar a London mai suna Royal Free Hospital ya ce za a ajiye matar ne a wani waje na musamman da aka keɓe kamar yadda doka ta tanada. Hukumar asibitin dai ta ce abu ne mai wahala ga wani ya dauki cutar, amma jami'an lafiya na Scotland na kula da kuma bin diddigin duk waɗanda matar ta yi mu'amala da su a kwana-kwanan nan. Asibitin na Royal Free Hospital ne dai aka kula da ma'aikaciyar jinyar a cikin watan Disamba shekarar da ta wuce zuwa watan Janairu na wannan shekara. Ta dai kamu da cutar ne bayan da ta dawo Burtaniya daga ƙasar Saliyo, inda take aikin jin ƙai da wata ƙungiya da ake kira Save the Children's, a wani gurin kula da masu cutar Ebola a wajen babban birnin Saliyo.
Babban kotun ƙasar Rwanda ta baiwa shugaba Paul Kagame damar sake tsayawa takarar shugabancin ƙasar zagaye na uku har na wani tsawon shekaru bakwai idan wa'adin mulkinsa ya ƙare a shekarar 2017. Hujjar da kotun ta bayar ko shine tunda dai dokar ƙasar ta amince da gyara wanda ya cire tsarin takara sau biyu kadai ga shugaban ƙasar ya halatta, tunda in hakan bai saba wa dokar ƙasa ba. Jami'ar adawa ce ta Green Party tun farko ta shigar da ƙara domin hana yunkurin da majalisar dokokin ƙasar ta yi na samar da dokar da ta baiwa shugaba Kagame damar sake tsayawa takara. To sai dai hakan ba za ta yi nasara ba sai idan jama'ar ƙasar masu jefa kuri'a sun jefa kuri'a amincewa da wannan sabuwar dokar. Sai dai ba mamaki wannan dokar na iya samun nasarar da take bukata, ganin irin farin jinin da shi shugaba Kagame ke da shi, kana da irin tasirinsa ga kafafen yaɗa labarai na ƙasar, musamman maganin irin yadda ya tabbatar da an samu zaman lafiya tun ƙarshen kisan kiyashin da aka yi a ƙasar a shekarar 1994.
Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama zai fara wata ziyara kwanaki hudu a jihohin yammacin Amurka a yau Juma'a, inda zai gana da iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a lokacin da ɗan bindiga ya buɗe wuta a garin Roseburg da ke jihar Oregon makon da ya gabata. An dai shirya Obama zai gana da iyalan wasu ɗalibai takwas da na wani malami waɗanda ɗan bindigar mai suna Christopher Harper ya harbi a kwalejin Umpa a ranar Alhamis, inda ta wuce kuma ya harbi kansa har lahira. Ana kyautata tsammanin za a yi zanga-zanga a lokacin ziyarar shugaban. Obama dai ya yi kiran a samar da dokoki kan mallakar makamai a lokacin da yake jawabi bayan faruwar lamarin. Kirin da ya tayar da jijiyoyin wuyan masu rajin kare 'yancin mallakar makamai da ke yankin da wannan abin ya faru.
Labaran duniya ke nan, ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka. To, sakamakon mutuwar wani matashi a jihar Cross River da ke kudancin Najeriya biyo bayan tuhumar yana dauke da cutar Ebola ya sa aka killace wasu ma'aikatan asibitin har na tsawon rana guda. Amma a zantawa ta da Dr. Nasir Sani Gwarzo, darakta mai kula da kare shigowar cututtuka daga bakin iyakokin Najeriya, ya ce an samu sakamakon bincike kuma an tabbatar yaron da ya mutu ba Ebola ce ta kashe shi ba. Ga dai bayanin Dr. Nasir Sani Gwarzo ya muna.
Wannan abu ya faru kuma wannan mataki ne wanda yake ana yin sa domin ba da kariya ga al'umma da kuma su kansu ma'aikata na kiwon lafiya, yayin da aka samu abin da ake ganin ana da zaton cewa cuta ce mai saurin yaduwa irin su Ebola. To muka yi irin wannan wani zubin ma abu a harkan yi shi ba ma tare da jama'a sun sani ba. To wannan abu da ya faru, an samu yaro wanda ya zo da rashin lafiya kuma har ya rasu. Aka ɗauki samfur ɗinsa, ana zaton ɗaya daga cikin cututtuka ne masu haddasa zazzaɓi da zubar jini wanda a turanci muke kiransa hemorrhagic fever. To da aka je aka yi gwaji, alhamdulillah da safiyar yau din nan gwaji ya fito, an samu bayani cikakke cewa wannan cuta da ake zato ba Ebola ba ce, ba kuma cutar nan ce ta Lassa fever ba. Wannan su ne manya-manyan cututtuka wanda suke saurin yaɗuwa kuma suke haddasa zazzaɓi da zubar jini. To alhamdulillah ba wannan cutar ba ce, saboda haka wannan matakai da aka ɗauka dole ne za a sassauta su a kuma yi faɗakar da waɗanda aka yi wa wannan killacewa sannan a sallame su.
To dakta, me kuka yi domin ganin an kare wannan al'amari?
Akwai ƙarin mataki da za mu ɗauka bayan waɗannan cututtuka. Akwai wasu ƙanana waɗanda suke haddasa su ma zazzaɓi da zubar jini, wanda su ma za mu je mu bincika mu ga daga cikin su wacce ce ta haddasa wannan rashin lafiya.
Dakta, yaron nan aka ce ya shigo ɗan nan Najeriya ne ko kuwa daga wata ƙasa ya zo ne?
Ɗan wannan yankin ne kuma bai taɓa zuwa wata ƙasa ba, shi yasa ko da ake firgita ana ganin ko Ebola ce, mu a likitance mun fi ƙarfafa wata cutar ba Ebola ba, domin matakan da aka ɗauka na Ebola gaskiya na Najeriya suna da tsaurin gaske.
muna fata ba za a sake ganin Ebola a Najeriya ba don mun dauki matakai masu tsauri.
Allah ya kyauta. Duk da nasarar da sojojin Najeriya ke jaddacewa suna yi game da yaki da Boko Haram, har yanzu ana ci gaba da samun tashi-tashin babamai a cikin kasar nan da can. Wannan ne Haruna Dauda Biyu ya hada muna wannan rahoto akai.
A yan kwanakin nan ne da aka dinga samun tashin babamai a jihohin Borno da Yobe ma wasu bangare a jihar Adamawa, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Irin wannan tashin babamai ne yakan auku ne a masallatai ko wurin kasuwanci ko kuma wajen hada-hadan jama'a, wanda a kasari akan zargi kananan mata ne da kaiwa, wanda suka kashe kansu su kuma kashe mutanen da suka gani a wurin nan gurare, wanda kuma ke da saurin kwana yakan fada ne cikin wani mawuyacin hali sakamakon irin munanan raurukan da jama'a kan samu. Sai dai duk da waɗannan tashin babamai na kwanakin nan, babu wani kungiya da ya fito da kan alhakin irin waɗannan hare-hare, sai dai a baya ayan kungiyar Boko Haram kan doki nauyin irin waɗannan tashin babamai da kan yi sanadiyar mutuwar mutane bila adadin. A bayan nan dai shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya umarci rundunar sojojin ƙasar da suka ga ƙarshen wannan ta'addanci da kasari kan addabi al'umman da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya, wanda kuma rundunar sojan ƙasar kan biki irin cewa lalle za su kawo ƙarshen waɗannan ƴan ta'adda. To ganin cewa akan samu irin waɗannan babamai a nan da can, hakan yasa ni nemi jin tabakunan jama'a ko ya suke kallon wannan lamari, kuma rundunar sojan na samun nasara kuwa game da wannan yaki da suke gudanarwa a halin yanzu.
Suna Mal Alhaji ba Alhaji ba wagana. Insha Allah ana samun nasara. Dafa ɗan da daddare mun shiga gida irin mu biyu zamu kwana. Da safe zamu fita zamu koma gida ne ko ba zamu koma gida ba. Yau zamu yi hira a waje karfe 10:30 karfe 1 dare, kuma zamu koma gida mu kwanta mu yi bacci. Abin da yake faruwa from time to time ne yake waraba kamar na da bane kullum a cikin fargaba. Alhamdulillah mun gode Allah mun gode shugaban kasar Muhammadu Buhari da ya dauka mataki. Yana shiga tun kafin ya shiga mulki ya ce yana ce zai dauka mataki, kuma yana shiga mulki a wanda ya dauka mataki, kuma Allah da taimakon Allah mun ga nasara, kuma insha Allah ba zai daidai wannan abun zai kare.
To alhamdulillah ana samun ci gaba kwarai da gaske idan sojoji suna aikin su ya gurgudo. Sai dai wani lokaci akwai takikin abu yanayin yanda suke kawo suna cin zarafin mutane kadan kadan, dai daya biyu ya kamata a sa ido akai, a dinga musu magana akai, manyan su dinga sa ido akan yanayin yanda suke cin zalin mutane dai daya biyu dai ba za a rasa ba. Amma alhamdulillah ana samun nasara a wajen yaki da su Boko Haram.
Sana Ibrahim Mohammed. Compared to abin da yake faruwa previous gwamnatin da ta shuɗe, in ka compare na shi to yanzu, gaskiya ana samun cigaba sosai. Ana samun cigaba sosai. Matsalan da ya rage dai metropolitan, irin bome tashi nan ɗaya, bome tashi ɗaya a can. Kuma wannan ba aikin jami'an tsaro su kare bane. Mu ƴancin cikin garin ya kamata mu ba su haɗin kai. Dan masu tare bomb nan ba wai zuwa suke bane, suna tare da mu. In ba mun ba su haɗin kai, mun kwakulo su waye ne masu haɗa wannan abun ba, mun haɗa su jami'an tsaro ba, to wannan abun da kadan kadan zai dinga cinye mu. Amma kokari ka suna kokari bi sabidin lahi. Aga barna lokaci da yake shi amma jara sai da hankali.
Sunana engineer Satomi Ahmed, ni ne executive chairman na Borno State Emergency Management Agency SEMA. General Muhammadu Buhari sanin kowa ne ya bada directives ma jami'an tsaron mu wata uku, wanda yanzu an cika mu wata daya da su gama yakin nan, kuma insha Allah za a gama yakin nan. Gwamnatin jihar Borno da gwamnatin jihar Borno da gwamnatin tarayya sun yi shiri, sun daura da maran cewa sai an gina Borno State fiye da nada, insha Allah Borno za ta koma fiye da nada.
Wasu al'umman da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan yaki da ta'addanci da rundunar sojan ke yi, da kuma shugaba Muhammadu Buhari ya ɗibar musu wa'adin watanni uku na kawo ƙarshen waɗannan ƴan ta'adda, wanda ƴan kwanakin nan suka zafafa hare-hare musamman ma na ƙunar baƙin wake da bumabumai da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Allah ya kyauta. Ba shakka ƴan Najeriya sun ce hasken wutar lantarki ya bunƙasa, to sai dai kuma a waje ɗaya suna kokawa da abin da suke biya. Hassan Maina kaina daga Abuja ya bi mana diddigin wannan labarin.
Suna na Abubakar Ahmed Kawu Alfari. Ana ta faman murar samun canjin gwamnati kuma muna ganin wuta ga ta dai hakika ana samun wuta. To amma kuma sai aka zo ana kawo mana bill din naira 10,000, 10,011. Da wanne kana kai ji da wannan al'amari gwamnatin tarayya ta san ya kamata yi magana kan wannan ba sai maka jama'a.
Kafin nan da nawa kuke biya?
Ya kudin wuta baya wuce naira 2,000 abin da muke biya. To yanzu kuma sai suna kawo bill din 10,000.
Abubakar Ahmed Kawu Alsarki wani dan Najeriya ke kokawa bisa yadda kamfanonin samar da wutar lantarki ke tatsar talaka a kowane wata da sunan caji. Da dako bayan wannan Ustaz Ibrahim Muhammad Damatro ya ce suna da ƙarin korafi.
A duba matsalan nan ta abinda suke cewa fixed charge wanda kusan talaka yana biyan abinda babu ne. Bayan ka biya kuɗin wuta, ka biya rabano na gwamnati, sannan kuma sai a ce akwai wani fixed kamar mutanen da mu da muke amfani da prepaid meter sai a ce ko ka nada meter ka sa a karkashin gado ka ajiye ta duk wata sai ka biya naira 750 kuɗin da ake cewa fixed charge ne ba shi da wani dalili amma kuma dole zaka biya shi ko wata nawa meter kai ko ta mutu ka jefar a bola sai ka biya wannan so a duba wannan bangare
Kanti Alhaji Ubana Alhaji Barau kwararre ne a sha'anin wutar lantarki a Najeriya
mu da ake rishin sa'a sannan sai wasu mutane suka zo suka tarar da abu na kasa kuka mallakawa ƴaƴansu ko ƴan uwansu wannan abin da kowa yake da haƙi a kansa kuma yanzu suka mire shi ma kamar suna azabtar da mutane a kansa saboda yanayin farashin sa amma da za a sassauta shi koda ya inganta to wannan shine zai ƙara kashin bayan tattalin arziki
mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo yace zuwa baɗi idan Allah ya kai mu Najeriya za ta cimma ƙarin kashi 40 na wutar lantarki a ko'ina cikin ƙasar sannan yace gwamnati na sanar da madudin kuɗi da ake karɓa daga hannun talakawa kuma gwamnatin tarayya za ta shigo cikin wannan maganar don ɗaukar mataki tuni kuma ƴan Najeriya ke ta jinjina bisa wannan mataki na gwamnatin tarayyar kamar yadda Ustaz Ibrahim Muhammad Damaturu ke cewa
na yaba da wannan mataki da wannan gwamnati ta dauka ko za ta dauka kuma yana daga cikin dalilai da suka sa muka jajirce muka zabi wannan gwamnati mu kuma talakawa shawara da zan ba mu kai bukatar mu talakawa mu haɗu mu kuma mai wata kungiya ta masu shan wato wutar lantarki saboda a samu fahimtar juna tsakanin mu da kamfanonin da suke bada wannan wuta ta lantarki mu samu damar zama da su muna tattaunawa
Ustaz Ibrahim Muhammad Damaturu Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC yanzu mun agogwa ce karfe 11:17 na rana ga shirin mu na gaba
Allahu ya rahmanu ya jalal wal ikrami Allah shi kati da
musulunci tushen rayuwa
kazar da bata da nono
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa Shin menene tarihin shahidan nan na yakin Uhud guda 70 wanda aka binne a dutsen Uhud dake kasar Saudi Arabia Wakilin mu Nasiru Adamu El Hikaya wanda a yanzu haka yake a kasa mai tsarki ya ziyarci wajen inda kuma ya tattauna da wani malami mai suna Malam Yahaya Haruna na hukumar Alhazai ta jihar Gombe a Najeriya inda ya fara da tambayar sa kamar haka
ko zaka yi mana takaitaccen bayanin yadda wannan yaki ya faru har sahabbai 70 suka rasa rayukansu a wannan waje
to ita dai wannan yaki da ta faru yaki wanda aka san shi da suna yakin Uhud wanda shine yafi shahara da wannan suna kuma sunan ya ainihin wato yi amfani ne ko kuma an yi amfani da shi ne saboda ainihin dutsen dake gurin sunansa dutsen Uhud kuma a gurin akai wannan yaki kuma a gurin wayannan sahabbai din Allah ya musu cikawa su mutum 70 daga cikin su akwai babban annabi sallallahu alaihi wasallam shine Hamza wanda Allah tabaraka wataala ya masa cikawa a wannan guri yawancin ziyara din albarkacin sa ake ci saboda haka yi wannan ainihin wato dutse na Uhud zamu iya ganin sa gashi nan shimfidin dutse ne wanda kuma da tarihi
Allahu ya rahmanu ya jalal wal ikrami Allah shi kati da
musulunci tushen rayuwa
kazar da bata da nono
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. Shirin da yake zo muku a kowace Juma'a daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan mako zamu yi magana ne akan turmutsetseniyar da aka samu a wurin jifan shedan har hakan tayi sanadiyar rasa rayukan wasu alhazai da dama daga kasashen duniya wanda kuma muna fatan Allah Ubangiji ya gafarta musu. Rahotanni sun zo mana cewa Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu wanda shine kuma Amirul Alhaji na Bana yayi taro da malamai inda wasu suka ce yayi magana a game da yanayin yadda ma ake yin jifan shedan din da yadda yake ganin ya kamata. To na samu ɗaya daga cikin malaman da abin ya faru a gaban su, Sheikh Yusuf Sambo Rigacikun yana maka wanda kuma da shi aka yi wannan taro. An ce mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu yayi maganar cewa ya kamata a daina jifan shedan ne koko ya ya kamata a yi koko a'a zai yi taro da ku ne. Ya faɗi cewa za a daina jifan shedan koko bai faɗa ba.
Gaskiya ba haka ya faɗi ba. Domin ni a gaba na aka faɗi maganar. Domin bayan mun dawo daga Arfa mu malamai masu azi gaba ɗaya mun dunguma domin mu tafi wajen mai martaba Sarkin Kano a matsayin shi na Amirul Hajji mu gaishe shi kuma mu mai ta'aziyar wannan rashi da aka yi na musulmin duniya da kuma 'yan Najeriya da suka rasa rayukansu. Shine shi mai martaba Sarkin Kano yake jan hankalin malamai cewa akwai wajibcin malamai su zo su daidaita fatawarsu akan yanda yake za a samu daidaituwa da fahimtar juna, yanda za a rika ba da fatawa bai daya domin a samu mafita daga kashe rayuka da ake yi a ainihin halin da ake ciki wajen abin da ya shafi jifa. Sai mai martaba Sarkin Kano ya kawo dalilai uku ko hudu. Yace dalili na farko, jifan nan dai wajibi ne amma ba yi daga cikin abin da in baka yi shi ba hajinka ya baci. Yace na farko, ni na iya wakilta wani ya yi mun jifa tun daga jifan ranar farko har zuwa na ƙarshe. Ya kawo hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin manzon Allah yana raye akwai masu kiwon raƙuma wa'inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini su jinkirta jifan su har sai alhazai sun gama jifa, su wa'innan masu kiwo su zo su yi nasu jifan daga baya. To amma wasu malamai sai su tule su ce ai sam babu wani ainihin uzuri da ya ba da ainihin damar a je a yi wannan. Dole ne sai an tafi an kwana a Muzdalifa, gari ya waye, an yi sallar asubahi, sannan daga baya a ainihin dawo a yi jifan nan. Ba su yadda da wannan uzurori da shari'a ta bada ba. Sai a yi ta rigingimu a kan wa'innan fatawoyi har a samu rashin fahimtar juna. Shi Tijjani al-Miskin da ya rasu a cikin wannan turmutsetseni yana daga cikin wanda ya goyi bayan in an dawo gida Najeriya lalle a zauna a tattauna wannan ishu.
Bayan jin ta bakin Sheikh Yusuf Sambar Rigacikun, wakilinmu Nasiru Adamu El-Hekaya shi kuma ya jiyo mana ta bakin Sheikh Tijjani Bala Kalarawi game da jifan jamra wanda aka fi sani da jifan shedan da kuma yadda yake ganin ya dace musulunci.
Magana jifan nan bai kai karfin dawafi ko sa'ayi ba, kuma jifa bai kai karfin tsayuwa Arfa ko zaman Muzdalifa ba. Jifan nan gaba ɗaya idan wata larura ta sa aka bashi babu abin da za a illa a yi maka tara na kai yanka. In akwai wahayi a yanzu yadda duniya ta cika ta yi cunkoso, wahayi zai kawo sassauci maimakon hallaka da jin ciwo da asarar dukiya da mutane suke yi. Duk abin da ka duba Alkur'ani zalla, ka duba hadisan manzon Allah zalla, in baka samu wato a dawo wajen malamai masana Allah su ga ina ne za a samu mafita. In dai zaman mu ne yanzu har an shiga cikin Muzdalifa, har ma ana cikin wajen ɗairan Ababila wanda Annabi in ya zo wucewa da gaggawa yake wuce gurin baya tsayawa, amma yanzu haka tanti ne mutane suna kwana a wajen. To in dai an yadda sahun min har ya shigo Muzdalifa dukkan minaci, sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da duk musulman duniya a ƙasa suka yi dawafi, yanzu ta kai aka yi masa bene ana hawa har hawa biyu a yi dawafi, na tabbata ba za a yi wannan da jahilci ba. Har aka yi wajen Safa da Marwa bene bayan na ƙasa, mutane suna hawa saboda cunkoso. Duk jihohin Najeriya akwai manyan malamai na zauri, su ne suke da karatu zunzurutu sune cikakkun malaman ba da fatawa to shi sa muke so a zo a hadu da malamai kamar da shi mai martaba sarkin Kano wakilin mai alfarma sarkin musulmi ya hada malamai gabaki dai a Jidda yace ga abin da ya kamata ayi amma kowanne malami ya je yayi bincike a samu haduwa in an koma gida Najeriya ba magana kungiya malamai zunzurutu su zauna su fitar da mafita akan batun aikin haji
A madadin shehunan malaman guda biyu Sheikh Yusuf Sambarga Cikun da kuma Sheikh Tijjani Balakala Rawi har ma da wakilin mu Nasiru Adamu Elhekaya sai kuma wanda ya hada mana sauti Cibahiro Dedone ni Usman Kabara daga sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa
To madallah da farko da fatan za a gafarce mu na sa shirin wanda ba shine ba da farko yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana
Yan sakon mu na farko ya fito ne daga Ali Usman Takalafiya da Abdullahi Jibrin Muhammad Jamhuriyar Kamaru wanda suka ce muna jajantawa iyalan sojojin nan 11 da Boko Haram suka kashe a kasar Chadi da fatar Allah ya kara saki aukuwar haka nan gaba amin Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau ina son ku gayawa dukkan al'ummar Najeriya ba tare da kabilanci kuma munci addini ba. Da mu ci gaba da yi wa kasar mu addu'a da samun dawamin zaman lafiya. Sako daga Alhaji Garba Gwandu. Matakin da majalisar dattawan Najeriya ta dauka na cewa wai dole ne sai ƴan majalisar dattijai biyu sun aminta da ministan da aka zaba daga jahar su. Sannan zai kasance minista. Kwata-kwata bai dace ba musamman a ƙasa ta Najeriya da demokradiyya ke wutsul-wutsul. Sako daga Abdul Malik Sa'idu mai bure da tashar Bagogu Sau. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama ne kira ga bangarorin da ke rikici da juna kasar Libya. Da su yi wa Allah su yi wa kansu da kasar su da yayin da za su haifa nan gaba. Kiyamul Laili wajen hada kai da sasantawa da juna don kasar ta huta daga halin da take ciki. Na tabarburewa tsaro. Sako daga Sadiya Isa mai kati gashuwa. Ya kuma sako da Masi Ali Rijal Lemo Kano wanda yace ina kira ga ƴan Najeriya da mu koma ga Allah tare da addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro a arewacin Najeriya baki daya. Assalamu alaikum murya Amurka. Muna kira ga rundunar sojojin Najeriya da su rubanbanye kokarin da suke wajen dakile ƴan ta'adda Boko Haram. Sako daga Mudassir Muhammad Tafawa Balewa. A gaskiya kamata bangarorin da suke rikici da juna a kasar Libya ku bada hadin kai ga yunkurin majalisar dinkin duniya na samar da gwamnatin hadaka a kasar ku domin kawo ƙarshen zubar da jinin fararen hular kasar ku. Sako daga Bello Ishaku birnin Fulani Gombe. Ita kuma Fatima Sadasa Idi Daura cewa ta yi. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen duk wata kungiya mai tada kayar baya. Kamar su ISIS da Boko Haram da dai sauransu. Da ƙarshe sai sakon Mahmud mai kamiya Oji Kwatas Gombe wanda ya ce ku radda wasu jami'an gwamnatin kasar Kamaru suke yi wa ƴan gudun hijirar Najeriya wanda rikicin Boko Haram ya raba da gidajensu bai dace ba.
To madallah yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
An bada lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya na wannan shekara ta 2015 ga wata cibiyar kungiyoyi guda hudu na kasar Tunisia da ake jinjinawa saboda taimakon da suka bada wajen shimfiɗa aƙidar demokradiyya a kasar bayan juyin juya halin jazmin da aka yi na shekara ta 2014. Wakilan Majalisar Dinkin Duniya da ke kasar Libya sun kawo shawarar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a Libya, ƙasar da take fama da rabe-raben kawuna. Ana ganin hakan ka iya zama maslaha ga kawo ƙarshen tashin hankali da rikicin siyasa a ƙasar. Mun yi imani cewa wannan gwamnati za ta yi nasara, in ji wakilin Majalisar Dinkin Duniya Bernardino Leon da yake magana a Morocco a lokacin da yake gabatar da wannan shawara. Jama'a a Burtaniya sun ce an kwantar da ma'aikaciyar aikin jinyar nan da ta kamu da cutar Ebola a ƙarshen shekarar da ta wuce a dalilin wata rashin lafiyar da ta fara.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu taya ango da amarya wato Tajuddin Bello da amaryarsa Khadija Suleiman Zakari waɗanda za su angwance gobe idan Allah ya kai mu a gidan Alhaji Garba Yaro da ke Sabon Fegi cikin garin Azare na jihar Bauchin Najeriya. Allah ba da zaman lahiya ya sa mu tuka raba. Yanzu amadon kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Sarfilu Hashin Gumel da ya taimaka mani wajen gabatar da shirin. Sai Julie Gresham da ta bada umarni, sai kuma injiniya mu na wannan lokaci wato injiniya Vasco. Ni Ladan Ibrahim ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka domin jin shirin yau da gobe wanda Halima da Jamila za su gabatar. Sai anjiman ku.